السلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك إنواء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بركة من ساك سادوا وانا مسلاتي من البركة مسلاتي نقول لغا لكينا تكين قرم بوشي أجار بوشي وانا يمتي نران الثلاثة يومنا 21 ga watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama 1447 wanda kuma yake zo daidai da 10 ga watan 3 miladiya ta 2026 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma da kuma muna cikin tafsirin suratul nur wanda insha Allah a yau zamu karkare aya ta 26 mu shiga aya ta 27 bi iznillah a gabanin mu shiga tafsiri akwai ziyara da muka samu daga dan uwa Sheikh Abubakar Musa Giyade a chief imam ne na masallacin Juma'a Muhammad Al-Aman da ke azari sannan kuma alkali ne a Upper Sharia Court a nan garin Gadauko itas Gadau nan cikin jihar Bauchi yana ɗaya daga cikin malamai matasa waɗanda Allah subhanahu wataala ya buɗa musu a harkar da'awa kusan a yankin sa yana daga cikin waɗanda alal haƙiƙa suke ba da gudunmawa ba ƙanƙanuwa ba abinda ya shafi karantarwa da ilmantarwa da jagorancin al'umma ya bar da abinda yake na karantarwarsa da ɗalibansa da iyalansa ce zai zo kawo mana ziyara gashi muna tare da shi muna fatan Allah subhanahu wataala ya bashi ladan wannan ziyara tashi wannan tattaki nashi Allah subhanahu wataala ya sa masa a mizani ubangiji ya kara wa rayuwarsa albarka ya kara wa da'awarsa albarka ya kara wa zuriyarsa albarka yadda ya zo lafiya kuma ubangiji ya mai da shi gida lafiya bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون
الله ملعوك كنسر كيتي الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات alkhabithatu matan banza ko miyagun mata da maganganun banza da maganganun ayyuka lil khabithina sun fi cancanta da mutanen da suke miyagu maza ko mata haka nan wal khabithuna lil khabithati mutane miyagu da banza maza da mata su suka fi cancanta da miyagun maganganu ko miyagun mata ko miyagun ayyuka wat tayyibuna wat tayyibatu lit tayyibina maganganu na kirki maganganu na nagarta maganganu masu dadi da mata wadanda suke managarta da ayyuka wadanda suke nagari sun fi cancanta lit tayyibina ga mazaje ko ga mutane wadanda suke nagari mazan su da matan su wat tayyibuna haka nan mutane nagari mutane na kirki mazan su da matan su lit tayyibati sun fi cancanta ga mutane ga mata nagari da ayyuka nagari da maganganu nagari Allah ce ulaika mubarrauna mimma yaqulun wadannan wankakku ne daga abin da ake fada akan su na kazafi Allah ce lahum magfiratun suna da wata gafara ta musamman wa rizqun karim da arziki na karamci to wannan ayar kamar yadda aka ji karatukan da suka wuce mun yi tafsirin ta gabar karshe ita ta rage lahum magfiratun wa rizqun karim Allah yayi ma waɗannan mutane at-tayyibuna da at-tayyibatu maza na ƙwarai da mata na ƙwarai Allah yayi musu alkawarin samun wata gafara ta musamman daga Allah subhanahu wataala Allah zai gafarta musu zunuban su sannan kuma wa rizqun karim ya musu alkawarin arziki na karamci shine gidajen aljanna suna da gafara a bisa laifuffukan da suka yi Allah yana gafarta musu laifuffukan da suka yi sannan kuma Allah subhanahu wataala zai ba su arziki na karamci saboda kyawawan ayyuka da suka yi saboda lahum magfiratun yana tafiya tare da zunubi ne rizqun karim kuma tare da kyawawan ayyuka saboda duk wanda yake kyakkyawan abu Allah zai masa sakayya mafi kyau na abin da mafi kyan abin da ya aikata idan ya aikata kyakkyawan abu guda daya ubangiji zai bashi sakamako 10 wato sakamakon irin aikin da yayi 10 haka zai ta ninninka masa zuwa ninkin 700 zuwa ninkin ba iyaka sannan kuma ubangiji subhanahu wataala zai kankare masa zunubansa ya fi masa kurakuransa saboda haka zai samu takfirus sayyi'at sai samu kuma rifa'atu darajat za a kankare masa laifuffukansa sannan kuma za a daukaka darajarsa ta hanyar bashi arziki na karamci don haka duk wanda wata musiba ta same shi kamar abin da ya samu na Aisha radiyallahu ta'ala anha da Safwan ibn al-Mu'attil da sauran waɗanda suke tare da su gidan sayyidina abubakar gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da sauran muminai da abin ya kona wa zuciya wanda wannan ba karaman musiba bace ga al'ummar musulmi to Allah subhanahu wataala a dalilin wannan musibar Allah zai gafarta musu sannan hakurin da suka yi da juriya har zuwa lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da ayoyin wanki na Aisha wannan hakurin da suka yi su kuma Allah subhanahu wataala zai ba su lada mai girma a sanadiyarsa malamai suka ce wannan ayar ko wannan gabar lahum magfiratun wa rizqun karim alkawari ne Allah subhanahu wataala yayi wa nana Aisha da gidan aljanna saboda duk akan ta ne aka saukar da waɗannan ayoyi Allah ya ce suna da magfira suna da kuma rizqun karim shine gidan aljanna don wannan ayar tana daidai da fadar Allah subhanahu wataala da yace wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratayn wa a'tadna laha rizqan karima Allah yana magana da matan annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wanda duk daga cikin ku tabi Allah da manzansa tayi wa Allah da manzansa da'a Allah ya ce wa ta'mal salihan tiki kyawan aiki Allah ya ce nu'tiha ajraha marratayn za mu ba ta ladanta sau biyu ninkin biyu sannan ya ce wa atadna laha rizqan karima sannan mun tanadar mata arziki na karamci saboda haka arrizqul karim shine bishara da aljanna Allah ya ce ya tanadar mata arziki na karamci abinda Allah ya tanadar wa mu'minai masu tsoron Allah kuma shine aljanna ce uiddat للمتقين ودعك يتادى دنتا كما ستقوا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إتتي ودى الله سبحانه وتعالى وما ستك أواتان دي وتقرن الجنة سوى لها كواتنا آيوين قدابي إنك هدأسو لا سنونا مكتشي والله سبحانه وتعالى ياي ونانا عائشة ياي متى الكورن قرن الجنة ياي متى الكورن غافرة ياي متى كما الكورن أرزكي وانا يكي بيقرما كمريان دا أتنجيتي نؤتيها أجرها مرتين أنكم يأتي لهم مغفرة ذا مغافرة مسوسا أنكم سيأتي ورزق كريم دا أرزكي نكرمتي أنكم يأتي نؤتيها أجرها مرتين وأتدنا لها رزقا كريما سوراك إنك هذا أيضا ذاك كتشي وسنا مغانا نأكل أبداء كان سنا مغانا أكم ماتن النبي صلى الله عليه وسلم ودأنا نعيشة تنا تكي Allah ya musu alƙawarin cewa duk wacce ta yi da'a ga Allah da manzansa ta yi kyakkyawan aiki to za a ba ta irin wannan ladan. A nan kuma Allah subhanahu wataala ya tabbatarwa da Aisha radiyallahu ta'ala anha da dukkan waɗanda za su yi aiki irin nata cewa lahum maghfiratun wa rizqun karim, suna da gafara da arziki na karamci. To haka yadda ta sauka waccan ayar ta cikin suratul ahzab take magana akan matan annabi sallallahu alaihi wasallama, to haka nan ita ma wannan ayar take magana akan matar annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran matansa gaba daya. To wannan yana nuna maka cewa dukkan wani mumini wanda wata musiba za ta same shi ta hanyar a gaya masa wata bakar magana da za ta yi masa ciwo ko ai masa wani abu wanda zai bata masa zai sa shi cikin damuwa, to Allah subhanahu wataala a dalilin wannan zai gafarta masa, zai zama sanadiyar ya samu wata gafara daga Ubangijinsa a dalilin wannan abin da ya same shi mara daɗi. Sannan kuma idan ya yi haƙuri to Ubangiji kuma zai ba shi lada mai girma akan haƙurin da ya yi. Saboda shi mumini al'amarinsa a kowane yanayi ya tsinci kansa alkhairi ne, idan abu na farin ciki ne zai yi wa Allah godiya ya zanto masa alkhairi, idan abu na damuwa ne zai yi haƙuri shi ma Ubangiji ya tabbatar masa da alkhairi. To sannan Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dhalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Ya ayyuhallazina amanu, ya ku wadanda suka yi imani, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, kada ku shiga gidajen da ba naku ba, kada ku shiga gidajen da ba naku ba, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, har sai kun nemi izini kuma kun yi sallama ga masu su, zalikum khairul lakum, wannan shine yafi muku alkhairi, la'allakum tadhakkarun, domin ku azantu. Anan ci gaba ne Ubangiji subhanahu wataala yake yi da samarwa da wannan al'umma tsare-tsare da ladubba da tarbiya wacce za ta kare ta daga fadawa cikin abin da Allah ya haramta. Tunda a surar ta fara magana akan mazinata da hukuncin su da hukuncin kazafi, aka zo aka yi maganar li'ani, aka zo kuma maganar Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha da kagen da aka yi mata. Sannan sai Ubangiji ya ci gaba da shimfiɗa abubuwa waɗanda suka shafi tarbiya ta al'umma, kuma yadda zai zanto an yi wa al'umma shamaki daga fadawa cikin irin waɗannan tuhumce-tuhumce ko kuma ma fadawa cikin laifin kai tsaye. Ubangiji subhanahu wataala sai shimfiɗa wasu dokoki, dokokin nan idan aka kiyaye su to ba za a ma samu tuhumar ba, tunda abinda ma ya jawo aka samu tuhuma da aka yi wa Nana Aisha, har ma wasu daga cikin muminai suka riƙa yaɗa abin, ai abinda aka samu ne na khalwa tsakaninta da Safwan ibn al-Mu'attal, an gansu su biyu su kadai suna tafi. Wannan yasa ba wato munafikai suka samu bakin magana, har ma suka jeho abinda suka jeho na kage. To sai musulunci yazo da tsari, to yanzu maganar a samu khalwa ma bata taso ba, ko gida za a shiga to a nemi izinin masu gidan kafin ma a shiga, sannan za a zo a yi magana akan umarni da Allah subhanahu wataala ya bawa muminai da cewa su rinsa idansu, mata ma su rinsa idansu. Sannan kuma Ubangiji subhanahu wataala ya ci gaba da ba da tarbiya irin wannan daban-daban, har inda ya yi umarni da cewa aiwa maza da mata wadanda suke bukatar aure ayi musu aure wa anki hul ayaba minkum والصالحين من عبادكم وإمائكم أولاد دسو دوكا ودن أبو بوا أنكاو ودن سارت أليني دون أسامر دا سبتا أتكين زمن تكيوة الأمة كده كما أبرو إبليس كوشي دن وتكفى دزي ياد جيتا جيتا كوكري لي فوكما يماسا مدامر ياد برناد الفاشا أتكين الأمة أتكين إنو من سارت أليني سورة تزو دسو أكزو دبتن نيمان إذني yayin da za a shiga gida da kuma yin sallama Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani kira ne ubangiji subhanahu wataala yake yi wa zababbun bayinsa wadanda su ya tabbatar da cewa su za su ji kiransa da sauran mutane wanda ba su yi imani ba ba da su ake magana ba ana magana da ku da kuka yi imani kuka yarda da Allah subhanahu wataala a matsayin abin bauta na gaskiya kuka yarda da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine manzo na ƙarshe kuka yarda da sakon da yazo da shi to ku ake kira suka yi imani da abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni ayi imani da su to ku ake kira kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa duk sanda kaji an ce ya ayyuhal ladina amanu ce to ku kasa kunnuwanku ku bada hankalinku ko dai umarni ne za a yi muku ko kuma hani ne za a yi muku za ku ji ɗayan biyu ne zai biyo bayan kira da aka yi muku na da sunan imani sannan kiran ku da sunan imani a ba ku waɗannan dokoki yana nuna muku cewa waɗannan dokokin za su ƙara muku imani gurgurdan yadda ka kiyaye waɗannan dokokin gurgurdan yadda imanin ka kuma zai ta haɓaka gurgurdan yadda ka rika wasaraire da irin waɗannan dokokin kuma imanin ka ne zai rika sauka saboda ka ambatan muminai da sunan su da kiran su da sunan muminai yana nuna maka cewa abinda ake so a sa su yana da alaka da imani idan aka rike shi aka yi aiki da shi to imani ne zai karu idan kuma aka yi wasa da shi aka yi aiki da shi to imani ne kuma zai ragu zai yi kasa Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum ya ku wadanda suka yi imani kada ku shiga gidajen da ba naku ba gidaje sune gurin da Allah subhanahu wataala ya sanya dan adam zai bayan ya gama kujiba-kujibarsa a gari ya gama shige da ficensa ya gama aikace-aikacensa zai koma kuma inda zai samu nutsuwa inda zai samu wurin bacci ya zauna ya huta wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana shi Allah ya sanya muku nutsuwa gurin nutsuwa a gidaddajinku saboda haka ne ma ake kiran su buyut li'annahu mawdhu'un lil bayat dan mutun yake zuwa ya kwanta yayi bacci kafin kashe gari kuma ya sake fita ya tafi neman abin da ya shafi rayuwarsa haka ubangiji subhanahu wataala yayi wa dan adam wannan tsarin tuntun fil azal tun lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da dan adam a bayan kasa ya sanya masa fitiran neman gurin da zai huta haka kowa yana da gidansa a gidansa din nan yana da khususiyarsa yana da abin da shi ya shafa bai shafi sauran mutane ba saboda haka zai saki jiki yayi abin da yake ganin abu ne wanda sai a gidansa zai iya yi saboda haka zai saki jiki lokacin da yazo kwanciya zai kwanta yadda ya ga dama to tunda haka ne ya kamata a ba mu wannan khususiyar wato matsayinta kada ayi abin da zai keta ma wannan dan adam wannan khususiyar wannan privacy da yake da shi kada ayi abin da zai keta masa shi da zamana a shiga haƙƙinsa anan sai Allah subhanahu wataala ya kawo wannan dokar da wannan tsarin ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum kada ku shiga gidajen da ba naku ba kada ka ji cewa ai babu wani abu dan na shiga gidan nan saboda su masu gidan kullun suna cikin tsantsam a cikin kamewa suke a cikin kyakkyawar sutura suke saboda ka ba damuwa dan na shiga a'a ko ka ce in ka shiga ai babu komai ko ba za ka ga wani abin da zai bata wa masu gidan a ce ka gani ba kada ka kawo wannan zato ko da ko wannan zaton yana da ƙarfi a cikin zuciyarka kada ka shiga gida yana da alfarma yana da hurma yana da aura au al'aura ce saboda ka baya halatta ka leƙa inda ba a yarda ka leƙa ba tare da izini ba kada ka leƙa kada ka shiga kai ko da leƙe ta kofa ka ga wata kofa abin nan wata huda a jikin abin nan kace bari ka leka baya halatta ba wai kawai shigan ba ko leki ba ai da kai ba ko ka hau kan katanga ko kai rufi na wani gida kana hango ma wasu gidajen su wanda duka yana daidai yake da ka shiga gidajen su ba tare da izinin su ba da aka ce la tadkhulu buyutan kakkaza ci cewa abin ya takaita ga wanda zai shiga ne amma idan ta nisa ne ko ta wata kofa ce zai leka wannan babu komai a'a ai abin da yasa aka hana an hana ne saboda kakkaga abin da ba a so ka gani kakkaga abin da idan mutun ya san ka gani ba zai ji dadi ba kai ma kuma da kai ne a makofin sa ba za ka so a ganka a irin wannan yanayin ba ko a ga wani naka a cikin irin wannan yanayin saboda haka kaga da wanda zai shiga ba da izini ba da wanda zai leka ta wata huda da wanda zai hauka tanga ko ya hau gini ko rufin wasu ya leka duka hukuncin ɗaya ne Allah ce kada ku yi wannan aka ce la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu kar ku shiga gidajen da ba naku ba haraka ce gidajen da ba naku ba ba naku ba shin ana nufin ba mulkin ku ba gidajen ba mallakin ku ba in yaso in ya zanto gidajen mallakin ku ne ku shiga ai an sani cewa galibi mutane sukan zauna a gidajen da yake mallakin su ko wanda aka mallaka musu to amma yakan akan samu kuma waɗanda suke zaune a gidajen da ba nasu ba amma suna haya a ciki ko an ba su aro ko an ba su su zauna to wannan cewa ghayra biyutikum ba yana nufin kai da ka ba da haya kana da dama ka zo gidan wanda ka ba shi haya kawai ka shiga ba tare da izinin sa ba in an tabo ku ka ce ai Allah cewa ai gidan da ba naku ba wannan kuma gidana ne baka da ikon ka faɗa haka ko mutumin da ya ba mu wani aron gida ya zauna ce ai shi ya ba shi aro ya zauna saboda haka Allah kuma cewa ai ghayra biyutikum gidan da ba naku ba wannan kuma gidana ne a'a wannan mughayara anan abinda take nufi shine ghayru biyutikum allati taskununaha ba gidajen da ku kuke zaune a ciki ba wannan shine abinda ake nufi ana nufin ikhtisasna as-sukna ba ikhtisasna al-milk ba ليس المقصود به اختصاص الملك ملك انما المقصود به اختصاص السكنى على نفن gidan da ba anan kake zaune ba gidan da yake naka ne dan kake zaune to ba shi ake magana ba ana magana akan gidan da yake wani ne a zaune a ciki koda kuwa asalin gidan naka ne haya ka bashi ko aro ka bashi ko ma mai ka bashi saboda haka inda ba anan kake ba ba za ka shiga ba har sai da izinin sa hatta tasta'nisu har sai kun nemi izini akwai qira'a shadda qira'a ibn mas'ud da ibn abbas da ubay ibn ka'b da sa'id ibn jubair hatta tasta'zinu ba kun hatta tasta'nisu hatta tasta'zinu har sai kun nemi izini akwai riwaya da akai daga abdullahi dan abbas take cewa asali haka ya sauka hatta tasta'zinu wajen rubutu akai kuskure to wannan riwaya ce wadda malamai suka yi watsi da ita riwaya ce wadda akai watsi da ita saboda babu wani abu a cikin alqur'ani da akai kuskuren rubuta shi la yatihi albatilu min bayni yadayhi wala min khalfihi babu wani abu wanda yake ba gaskiya ba ba daidai ba wanda zai zo alqur'ani ta gaban sa ko ta bayan sa kuma yadda al'umma ta yi ijma'i akan karanta alqur'anin akan karanta ayar a haka hatta tasta'nisu a hakan take tunda inda a ce kuskure ne to da ba ta yadda za a yi sahabbai su yi ijma'i akan karanta ta a haka Abubakar da Umar da Usman da Ali da sauran manyan sahabbai al-asharatul mubashshiruna bil janna sauran sahabbai duk su yi ta karanta ta akan kuskure ba su sani ba to wannan ruwaya duk da cewa malamai sun kawo ta amma kuma yawa daga cikin malamai sun yi magana a kanta al-bayhaqi ya yi magana a kanta a shu'abul iman ibn al-ambari haka nan al-hakim al-tirmidhi shi ya yi magana a kanta a nawajir al-usul malamai da yawa sun yi magana a kanta kan cewa wannan ruwayar ba a bar ɗauka ba ce ba a bar ɗauka ba ce wasu suka yi mata tawili cewa wataƙila akwai tilawa wacce aka shafe ta tilawa farko ita ce hatta tasta'zinu aka shafe ta ya zama hatta tasta'nisu sai ya zama na shafewar bata zo Abdullahi dan Abbas ba shi yasa ya faɗa abin da ya faɗa amma dai abin da al'umma ta yi ijma'i a kansa shine hatta tasta'nisu to wani al-isti'nas malamai sun yi fassara daban-daban akan sa. Al-isti'nas malamai sun fassara shi da ma'anar isti'zan hatta tasta'nisu, din shine hatta tasta'zinu, har sai kun nemi izini. Wanda ita ce fassarar da Ibn Jarir al-Tabari da Ibn al-Qayyim da al-Qurtubi da al-Alusi da al-Sa'di da Ibn Ashur da malamai da dama masana ilimin tafsiri suka fassara wannan ayar. Me yasa aka kirawo al-isti'zan da al-isti'nas? Al-isti'nas shine wato ka samu ɗeba kewa, tsoro ko fargaba ya rabu da kai, shine ma'anar al-isti'nas. Al-isti'nas diddil wahsha, wahsha shine fargaba da tsoro. In aka ce al-uns kuma shine ka zanto babu tsoro a tare da kai, tsoronka ya tafi, kewar da kake da ita ta tafi, to shine al-uns. To me yasa aka kirawo al-isti'zan anan da ma'anar al-isti'nas? Al-uns alun suka ce saboda shi wanda yazo yana neman zai shiga gida, gidan da ba nashi ba, yana cikin fargaba na za a bashi ya shiga ko ba za a bashi ba, saboda haka yana neman abin da zai cire masa wannan fargabar. Yayin da ya nemi izini aka ce shigo, kaga shikenan an cire masa fargabar cewa za a hana shi shigowa. To shi yasa aka yi amfani da kalmar al-isti'nas. Wasu suka ce a'a, shi ma wanda ake neman izinin a wajensa, yayin da mutum ya zo ya shigo ba tare da izini ba, to babu shakka zai sa mutum fargaba da tsoro. Kawai kaga mutum ya faɗo gidanka, baka ji motsinsa ba, baka ji sallamarsa, baka ji neman izininsa, kawai sai ganinsa kai a tsaye a kanka, babu shakka za ka firgita. A wancan lokacin ma bare kuma a yanzu kawai kaga wani ya duro maka gida, a yadda ake wannan rayuwar tamu, ai dole hankalinka ya tashi, ba isa ba a lokacin kai ma za ka fita a guje, ba magana ake ba ta saka zauna ka saurare me ya kawo shi. Saboda haka yayin da ya tsaya ya nemi izini ya yi sallama, to za ka samu kwanciyar hankali cewa wannan ba mugu ba ne, za ka samu nutsuwa, fargaba zai tafi daga zuciyarka. Saboda haka kowane ɓangare zai samu nutsuwa, zai samu kwanciyar hankali, kewa da tsoro za ta rabu da shi. Shi yasa aka yi amfani da kalmar al-isti'nas. To wannan shi ne abin da yawa daga cikin malamai suka ambata Ibn Juzay cikin littafinsa At-Tashil li Ulum At-Tanzil, hakanan al-Allamatu Shinqiti Muhammad al-Amin Shinqiti a cikin tafsirinsa Adwa'ul Bayan ya faɗi waɗannan fuskoki guda biyu. Hakanan Al-Qasimi shi ma a tafsirinsa Mahasinu At-Ta'wil shi ma ya kawo waɗannan ma'anoni guda biyu, ta ɓangaren mai neman izini, ta ɓangaren kuma wanda ake neman izini a wajensa. Kowanne zai samu nutsuwa, shi wannan zai samu nutsuwa yayin da ya ɗan nemi izini, ya nemi ya sani cewa mai gidan yana nan, kuma ya yarda ya shigo ko bai yarda ba, yayin da ya san cewa ya yarda ya shigo, to zai samu nutsuwa da kwanciyar hankali. Shi ma kuma mai gida zai samu nutsuwa da kwanciyar hankali yayin da ya zanto wanda ya zo shigowa gidansa ya nemi izinin ya shigo, ba haka kawai ya faɗo masa ba, shi ma zai tarye shi, zai tarbe shi a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali. Shi yasa Ibn Jarir al-Tabari alayhi rahmatullah yake cewa fata'wilul kalami idza kana dhalika ma'na, idan ya zanto wannan ita ce ma'anar, to menene tafsirin ayar? Shine yace ma'anarsa, ya ayyuhal ladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tusallimu wa tasta'zinu, ce wannan shine ma'anarsa, an taqrib da ta'khir kenan aka samu, ya ka gabatar da sallama sannan ka nemi izini, kar ku shiga gidajen da ba naku ba har sai kun yi sallama, kun kuma nemi izini. Wato mutum ya ce assalamu alaikum a adkhul, ya yi sallama kuma ya ce in shigo, ya ce saboda haka wannan gaba zai ce min al-muqaddam alladhi ma'nahu at-ta'khir, saboda al-wawu la tufidu at-tartib hiya li mutlaq al-jam, an dai hada sallama ne kawai da neman izini, amma ba ana nufin ana rattaba su a haka bane. To wannan kawo ayar a cikin irin wannan salo, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, har sai kun nemi izini sannan kun yi sallama, ta sa malamai suka yi kauli uku game da wanne ne za a fara, sallamar ce za a fara ko kuma neman izini ne za a fara. Malamai suka yi kauli uku anan. Kauli na farko shine zahirin ayar, za a fara neman izini sannan kuma ai sallama hatta tasta'nisu sai ka fara neman izini sannan idan an maka izini kuma sai kai sallama ko ka nemi izini sannan kai sallama ka nemi izini sannan kai sallama wasu daga cikin malamai suka tafi akan zahirin ayar yadda ta jero waɗannan abubuwa guda biyu to za a fara da farko shine neman izini sannan kuma ai sallama a ta biyu wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a za a fara neman izini za a fara abinda za a fara sallama ne sannan neman izini wanda wannan shine zabin Ibn Jarir al-Tabari wannan shine zabin Ibn Jarir saboda hadisi da yawa da zamu karanta a nan gaba sun zo da gabatar da sallama akan neman izini sun gabatar da sallama akan neman izinin saboda haka sai suka tafi akan cewa hadisai su suka yi bayanin ma'anar ayar saboda haka wannan wawun din li mutlaqil jam'i ne kawai dan kawai a hada abubuwa ne guda biyu amma ba ana nufin cewa dole a yadda suke haka tartibin su yake ba wasjudi warka'i ma'ar raki'i wasjudi ki sujjada ki ruku'u tare da masu ruku'u wanda yake fara yi sujjada ko ruku'u ruku'u yake fara yi amma aka fara gabatar da sujjada sannan aka ambaci ruku'u me yasa saboda alwawu la taqtadi at-tartib inma hiya li mutlaqil jam'i kawai dan dai a nuna cewa akwai sujjada akwai ruku'u amma ba ana so a nuna maka cewa a haka dole tartibin su yake ba to saboda haka sai suka ce za a fara sallama saboda hadisai da suka zo da suka nuna haka to wasu kuma sai suke cewa sai suka yi hada duka maganganun guda biyu sai suka ce idan ya san cewa mai gidan yana jin cewa mai gidan yana nan san da yazo ya san da cewa yana gida to sai fara sallama in ya fara sallama to sai ya nemi izini idan kuma bai sani ba yana nan ko baya nan to sai fara neman izini sannan in ya san ya ji yana nan sai kuma ya sallama wato kun ga sun hada duka kaulin guda biyu da kwai inda zai fara sallama da kwai inda zai fara neman izini idan ya san yana nan to sai ya fara yin sallama sannan ya nemi izini idan kuma ya san baya nan to sai fara neman izini in ya ji yana nan to sai ya sallama kaga sun hada duka waɗannan maganganun guda biyu akwai inda zai zanto daidai da yadda ayar ta zo da tartibin su tastanisu wa tusallimu ala ahliha akwai kuma inda zai zo kamar yanda yazo a hadisai a fara neman izinin sannan kuma ai sallamar a fara sallamar sannan a nemi izini to wannan shine ikhtiyarin shine zabin Sheikh Ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah a tafsirin sa tafsir suratul nur ya dauki wannan magana ta uku wanda take nuna cewa zaka iya duba yanayin ne watakila ka fara da sallama watakila ka fara da neman izini ka fara da sallama idan ka san cewa yana nan ka zo gurin mutum da ka san yana nan to fara sallama sannan in ka ji an samu ka sai ka nemi izini ka zo baka sani ba yana nan baya nan to fara neman izini in ka ji a yana nan to sai kai sallama ya dauki wannan a matsayin cewa shine zai hada duka nusus din guda biyu da nusus nassi na alqur'ani da kuma nusus na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama adadin sallama mutum zai yi ayar bata bayyana ba ayar bata fadi adadin al-isti'zan afwan isti'zan sau guda nawa zai yi ayar bata fadi bata fadi ko nawa bane amma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya bayyana wannan kuma hadisi da mun shi yake fassara alqur'ani li tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim ce dan kai wa mutane bayanin abin da aka saukar musu dan haka annabi ya yi bayanin sau uku ake neman izini kamar yadda zamu zo nan gaba kamar yadda ita ma sallamar sau uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi wannan da Allah subhanahu wataala ya ce a nemi izini na farko ita sallama ba wannan ayar ce ta zo da batun sallama ba dama ita sallama akwai ta tun a farkon musulunci dama akwai sallama saboda haka ita wannan ayar ba ta zo da takriri hukumin salam ba ne da takriri hukumin isti'zan ne neman izini shi aka zo da ayar saboda a tabbatar da shi amma ita sallama dama can tun kafin ma saukar wannan ayar ana sallama sanda aka zo aka samu mutane sawa'un a cikin gida suke ko ba a cikin gida suke ba a zaune suke a ƙarƙashin itaciya a cikin wata inuwa suke zaune a tafiya suke duk ana yi wa juna sallama wannan ba ta da alaƙa da neman izini illa iyaka dai yanzu ta zo tare da neman izini saboda duk lokacin da ka zo gurin mutum to wani haduwa ce kuka zo za ku yi tabuwa to za ka yi masa sallama kamar yadda kake yi masa sallama idan kun haɗu to saboda haka anan ayar tana nuna wajabcin neman izini tana nuna wajibcin neman izini domin duk abinda aka haramta shi ba a yadda a yi shi ba sai da sharadi to wannan sharadin ya zama wajibi duk wani abinda aka ce ba a yadda a yi shi ba la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum kaga ba a yadda ka shiga gida ba har sai ka cika wani sharadi shine hatta tasta'disu wa tusallimu ala ahliha sai kun cika sharadin neman izini to ya nuna kenan wannan sharadin wajibi ne wannan yake nuna maka cewa shi isti'zan hukuncin sa ba dai yake da sallama ba sallama mustahabbi ce mutum ya hadu da wanda yayi masa sallama wannan mustahabbi ce mayar da sallaman shine wajibi mayar da sallama shine wajibi amma shi anan isti'zan wajibi ne isti'zan wajibi ne neman izini wajibi ne ba ka shiga gida ba sai ka nemi izini kuma haka mai da aka sani saboda hurmar da take cikin abin nan gida gida guri ne wanda yake da hurumi ba a yadda kaga abin da yake cikin sa ba da abubuwan da suke faruwa a ciki ba tare da yaddar masu shi ba ba ta yadda da yaddar masu shi ba in kai haka to ka keta masa hurumi ka keta masa wani abu na hurumin sa musulunci kuma ya zo dan ya kare ma kowa yancin sa kada a shiga hurumin sa shi yasa ya zo a hadisin sahihaini hadisin sahal ibn sa'ad yana cikin sahih al-bukhari da muslim yake cewa ittala'a rajulun min juhrin fi hujarin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya zo ta kofar gidan annabi sallallahu alaihi wasallama akwai wani dan rami akwai wata ir huda sai ya sa idan sai yana leka tsakar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kusa annabi yana da hujurat matansa suna da hujurat suna da gidaje kowace mace tana da hujura hujura shine gida wanda a ciki akwai daki da tsakar gida da wani shi ake cewa hujura din gaba daya to saboda haka sai ya zo katangar gidan akwai wata huda sai ya sa idan sai yana lekawa ko me yake so ya gani Allahu alamu yana ta lekawa sai annabi shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana taje kansa da wani abu mataji na karfe matajin kai na karfe yana taje kansa faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gan shi yake cewa law a'lamu annaka tanzuru la ta'antu bihi aynaka da na san kana gani da na soke maka idanka da na tsiyayar maka da idanka إنما جعل الاستئذان من أجل البصر أي سبو دا غنين إدو ني يسا أكتي أني مئذني أي بأتي أني مئذني بها كوي سبو دا كد إدو يزو يقع بنا بأي يدي غني با تو كيو كما بكني مئذن انك شو غيرانا با أما كالب إتبا انك تنغا كاسا موت قوفا كنا لي قوا كغمي أكي أجنا نبي يتي تو دا ناسا كنا ونن لي كن دا ناسا ونن كرفا ناسوني ناس إياه مكد إدان كما دا أنس إياه مسا دا إدان ويأتفا أبنزا babu wani wal'aina bil aini ba wani abu da zai biyo baya idan sa ya tsaya a banza to wannan yake nuna maka ashe al isti'zan din wajibi ne kafin ka leka kaga abin da yake cikin gidan mutum yaya zaka isti'zan nan kaifa takunu sifatu isti'zan ya yake neman izini in za a shigo gida ta hanyar sautinka ya isa ga mutanen gidan cewa kana so zaka shigo kana neman a baka izini ka shigo kana neman a baka izinin shigowa kuma malamai suka ce in ka zo tsayawa zaka tsaya kakka tsaya a tsakiyar daidai kai fuskanci kofar kai tsaye ka fuskanci kofar kai tsaye ka tsaya a hagunta ko a damanta saboda abinda yazo a hadisin Abu Dawud radiyallahu ta'ala rahimahullah daga Abdullah ibn Busr radiyallahu ta'ala anhu yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza ata baba qaumin lam yastaqbil albab min tilqa'i wajhihi annabi in yazo kofar wasu mutane da zai shiga ko zai nemi izini baya sa kofar a gaban sa ya fuskance ta fuska da fuska a'a walakin bin ruknihi al-ayman aw al-aysar yana komawa daga rukunin ta na wato na bariyar dama ko bariyar hagu zai tsaya ba zai sa ta a gaban sa ba sannan sai ya ce assalamu alaikum assalamu alaikum abdullahi ibn busur yace wa zalika anna ad-dura lam yakun alaiha yawma idhin sutur saboda a wancan lokacin gidaje babu labule kofofin babu labule saboda haka tsayawarka gaban kofar wata ila irin in akwai wata huda ko kuma ana budewa kai kaga abin da yake cikin gidan wanda wata ila tun kafin a baka izini ka riga kaga abin da ba a san ka gani to shi yasa aka ce ka koma gefe wasu daga cikin malamai suka ce duk da cewa tsarin gine-gine ya canza tsarin gidaje sun canza yanzu kafin ka shiga gida zaka wuce tsakar gida ko zaka wuce soro ko wani abu saboda haka ba lalle ne daga an bude kofa ka ga abin da yake cikin gida to shin zaka iya tsayawa ka fuskanci kofar kai tsaye wasu daga cikin malamai kamar al-Mulla Ali al-Qari a cikin littafin Sabirqat al-Mafatih yake cewa a dai bi sunnar kawai ka dai bi sunnar koda gidajen sun canza sunnar annabi tana nan sunna ce saboda haka in ka zo sallama kakka sa kofar gida gabanka a koma gefe daga dama ko ka koma gefen ta daga hagu akai haka to an bi yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi sannan kuma sai mutun yayi lafazin da zai nuna yana neman izini anan lafazin ba wai lafazi ne wanda yake tauqifi ba a ce sai ka faɗi kalma iri kaza a dukkan wani lafazi da zaka yi amfani da shi wanda zai nuna wa su masu gidan cewa izini kake nema zaka iya abin nan zaka iya cewa aje ayi min a nemo min iso ko kuka ce gafaran ku dai masu gida ana faɗa wani a da gafaran ku mai an san dai neman izini kake yi a baka dama ka shigo sai ka faɗa duk wata kalma duk wani amfani da aka yi da shi wannan lafazi da aka yi amfani da shi wanda zai nuna cewa izini kake nema to ya halatta ka yi amfani da shi wannan yana sabawa daga gari zuwa gari daga al'ada zuwa al'ada kowa da nashi al'ada sannan kamar yadda muka ce zai nemi izini sau uku kai ya wuce uku domin ya wuce uku kuma zai iya cutar da mutanen gidan ya nemi izini sau daya shiru na biyu shiru na uku shiru to ya ce zai yi ta yi kuma wataƙila cutar da masu gidan ta yi zama akwai waɗanda suke bacci suke ba su san a tashe su a lokacin wannan ruwa da zaka zauna kana yi ta neman izini ka tashe su ta yi suna cikin wani shugul wanda ba sa san kuma su an samu wani abu shikenan in kai sau uku shikenan sai ka tafi hadisi ya tabbata cikin sahihai hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wata rana ina wani wata majalisa cikin majalisan mutanen Madina sahabbai sai ga Abu Musa al-Ash'ari ya zo a firgici a tsorace yace na nemi izini in shiga wajen Umar ibn al-Khattab lokacin yana khalifa na nema sau uku ba a yi min izini ba sai na dawo sayyidina Umar sai ya biyo shi ya ce ma mana'aka me ya hana me yasa zaka dawo ai ya kamata ka zauna ka jira kaga zan fito ko bazan fito ba daga kai sai min izini sau uku sai ka tafi Abu Musa al-Ash'ari sai ya ce wa sayyidina Umar ya ce ista'zantu salasan falam yu'zalli farajatu na nemi izini sau uku ba a bani izini ba shi yasa na dawo yace kuma naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sta'zana ahadukum thalathan falam yu'zan lahu falyarji idan ɗayan ku ya nemi izini har sau uku ba a yi masa izini ba to ya koma da ya faɗi haka sai sayyidina Umar ya ce wallahi la tuqimanna alaihi bi bayyina sai ka kawo hujja sayyidina Umar ya riƙe shi ce sai ka kawo hujjar cewa annabi ya faɗi wannan magana sahabi ne ya faɗa masa amma ya ce sai ka kawo hujjar da take nuna annabi ya faɗi wannan magana ba kai kaɗai ka ji ba aminkum ahadun sai ga Abu Musa al-Ash'ari ya zo a firgice ya samu majalisar mutanen sahabbai yan Madina suna zazzaune sai yake gaya musu gashi halin da yake ciki an nemi sai ya zo sayyidina Umar ya ce sai ya zo masa da hujja cewa wani ma ya ji wannan hadisin ba shi kaɗai ba a cikinku akwai wanda ya ji wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to Ubay ibn Ka'b yana gurin sai ya ce wallahi la yaqumu ma'aka illa asgharul qawm wallahi ba wanda zai tashi ya je baka ya bada shaida cewa an ji wanda sai dan kankanin cikin mu dan kankanin cikin su a lokacin shine Abu Sa'id al-Khudri shine mai wannan ruwayar Sa'ad ibn Malik ibn Sinan ce sai Sa'ad ibn Malik ya tashi ya je ya samu sayyidina Umar tare da Abu Musa al-Ash'ari ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan da baki na to shine a dan sayyidina Umar yake gaya wa Abu Musa al-Ash'ari hanzarinsa yace ba tuhumar ka nake ba ba ina tuhumar ka bane cewa kai wa manzo Allah ƙarya ko za ka yi masa ƙarya ba wannan ne ba ina so dai in ba wa ɗan bai darasi cewa ba da zarar aka ce manzo Allah ya faɗa ba shikenan mutane sai a ta yadawa a ta ture-ture manzo Allah a tabbatar cewa annabin ya faɗa abinda ake bukata kenan a tabbatar cewa annabin ya faɗa kuga tun daga lokacin sahabbai suka fara nuna wa al'umma cewa ayi tathabbut fi riwayat hadithul mustafa sallallahu alaihi wasallam abin a rika bin diddigi don tabbatar da abinda ake ruwaitowa daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine abinda malaman hadisi suka yi aiki a kansa tsawon tarihin wannan al'umma suka yi aiki wajen tantance hadisan gaskiya da wanda ba na gaskiya ba na gaskiya da wanda suke na ƙarya da haka kada ka dauki kawai dan kaga wani ya rubuta annabi ya ce ko annabi yayi kaza shikenan ka ta yadawa bi diddigi tukunna ka tabbatar da cewa abin nan ya tabbata annabi ya faɗa ko ya tabbata annabi ya aikata akwai waɗanda kawai duk abin da ya zo bakin su an ce annabi ya faɗa kawai faɗa suke kuma wannan ba cikin awamun nasu ba har ma cikin wasu malamai masu wa'azi wani kawai so yake ji falala shi ne in dai falala ce kawai shikenan annabi ya faɗa a ce in kai kaza zaka samu kaza musamman falalar zamani ka san ita falalar zamani tana da alaka da kuɗi a ce zaka yi kuɗi in dai kana karanta a wannan to za ka yi kuɗi to ba ruwan mutum da bincike annabin ya faɗa ko bai faɗa ba annabi ba zuwa yayin dan ku yi kuɗi ba ya zo ne dan ya gaya muku yadda za ku shiga aljanna ya zo ne dan ya kawo muku tilin kuɗi ko tarin kuɗi ko ya za ku zama masu kuɗi ba waye ce sai kowa ya zama mai kuɗi dan kana musulmi dole sai ka zama mai kuɗi cikin sahabbai da dama sun mutu ba su tare abin duniya ba yan kaɗan ne ake lissafa masu kuɗin cikinsu kuma dukkaninsu Allah ya musu alkawarin gidan aljanna wannan shi ne abin da ake bukata amma mutane sun zama mayun kuɗi ba haka ba ne rayuwa ba ta dogara ne akan kuɗi akwai wanda an ba su kuɗin yadda ba ka zato amma ba su ji daɗin rayuwar ba ga kuɗin amma kai da baka samu kuɗin da suka samu ba kana cikin rayuwa mai daɗi mai nutsuwa mai kwanciyar hankali wani kuma ga shi an ba shi tilin kuɗin amma ba ya iya cin abinci ba ya ji daɗinsa kullum hankalinsa a tashe babu hutu sauraka ka roƙi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rufa maka asiri duniya da lahira man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmihi fa qanna ma hizat lahu ad-dunya bi hadafiriha haka annabi yace hizat lahu ad-dunya bi hadafiriha da zaka wayi gari lafiya lau baka cikin fargaba da tsoro baka tunanin ɗan kidnappers baka tunanin barayi baka tunanin kaza baka tunanin kaza kana cikin nutsuwa cewa ba wani abin da zai kawo maka farmaki ko hari inda kake sannan lafiyar ka lau jikinka baka fama da wata cutar da ta addabe ka ka rasa yadda zaka nemi za ka samu maganinta mu'afan fi jasadi inda huqutu yawmi kana da abin da zaka ci a ranar annabi yace kamar an tattara maka duniya ne gaba daya sai kai wa Allah godiya to saboda haka wasu daga cikin masu wa'azi ko masu karantarwa kawai so suke su ga falala falala shikenan sai a yi ta turawa ba tare da tsayawa a tantance a tabbatar abin nan da aka faɗa ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko bai faɗa ba shine sayyidina Umar ya ga Abu Musa al-Ash'ari ce inni lam akun attahimuk walakin uridu an yatathabbata an-nas fi hadith rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ce ba tuhumar ka nake ba abinda nake so mutane su yi taka tsantsan wajen ruwayar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam abinda sayyidina Umar ya gaya masa saboda haka darasi sayyidina Umar ya so ya bayar ba wai tuhuma ce yake wa Abu Musa al-Ash'ari ba dan kare wani kuma daga baya zagayo yace su kansu sahabban ba su yarda da junansu ba da sa akwai masu neman inda za su yi abinda as-sayd al-istiyad fi al-ma'i al-akir neman suke su ga wani dan abin da za su sayi sahabbai da shi sai to kun ga ashe sahabban ba su yarda da junansu ba shine sayyidina Umar ya ce a ba tuhuma ka nake ba ba na tuhuma kai wa annabi ƙarya amma ina so in ba wa ƴan baya darasi a dinga yin taka tsantsan da bin diddigi wajen tabbatar da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to amma sama da uku neman izini sama da uku zai iya zama ya halatta saboda larura mutumin da ya zo ya yi warning na mutanen gida ko su fita ga wani hatsari nan ya taho yazo ya nemi izini sau daya sau biyu sau uku ba zai ce bari ya tafi ya saba sunna ce kar ya ƙara nema musu neman izinin su yi magana da su bari ya tafi ya sa wani abu na hatsari yazo ya same su a'a idan mutun ya zama nazir ne nazirul qaum ne yazo da mai warning cewa ga wani hatsari nan tafi ga wani hadin ya dirka ku musamman a yanzu da ake fadawa cikin garuruwan mutane ana musu kidnapping da sauransu wanda zo ya ji labarin da zo yana kokkusawa makota domin su tashi su abin nan koko a'a wata gobara ce ta tashi ko wani abu wanda zai buƙaci taimakon mutane to anan ana iya ƙetare wannan adadin har yadda dai masu gidan za su ji ana neman abin nan ko kuma wani ne ya biyo shi yana neman mafaka to shi ma yana iya tsayawa ya nemi izini har ya samu izinin ba wai daga uku ba shikenan a Imam Malik alaihi rahmatullah kamar yadda yake cikin littafin al-Istizkar da at-Tamhid na Ibn Abdul Barr yake cewa Imam Malik yayi rukhsa ya ce ana iya wucewa sau uku idan kai mai neman izinin ka samu karfan zaton cewa muryar ka bata je ba wato muryar ka bata isa ga yan gidan ba don haka kana iya karawa saboda uku haka yazo a cikin muwadda abuna yazo a cikin al-Istizkar wanda ya riwaya daga Ibn Wahab Malik yake cewa al-istizanu salasun ahabbu an yazida Allah yazid la uhibbu an yazida ahadun alaiha al-istizanu salasun sau uku ake neman izini ce ba na son wani ya ƙara akan haka illa man alima annahu lam yusma sai wanda yake jin cewa ba a jiyo shi ba fala ara ba'san an yazida izastayqana annahu lam yusma yace ba na ganin akwai laifi ya ƙara sama da uku amma in ya tabbatar cewa ba a ji shi ba to sai ya ƙara sama da uku anan wasailul ittisalat hanyoyin sadarwa na zamani kamar waya da ake bugawa mutane za ta shiga cikin wannan in ka buga waya sau daya ba a daga ba sau biyu ba a daga ba sau uku ba a daga ba sai ka zaka tara wani in ya dinga kira sai ya kira ka sau 20 wai dole dai sai ka dauka bai san me kake yi ba to daidai yake da istizar shi ma zai shiga karkashin istizar sauraka in ka buga sau daya sau biyu sau uku tayo bacci yake tayo yana wani uzuri da ba ya sanya katse to sai kai ma ka daga masa gaba amma irin masu wato nacin nan kuma ya fi faruwa ga mata duk sanda naga ana bugo min waya ba kakkautawa an yi sau goma sau to na san mace ce da wahala ka daga ka ji namiji ne za ka daga sai ka ji muryar mace ce wai dole dai sai ka dauka saboda haka shi ma wannan kada a wuce uku din kamar yanda amma mutumin da kirawo shi aka yi waya na yi maka na ce ina nan guri kaza zo ka same ni shi ma sai an nemi istizan a in ka zo a daidai lokacin kuma gurin da nake ba buƙatar istizan tunda na riga na baka izinin yayin da na kira ka nan sallama kawai za ka yi ina cikin falo na a zaune sai na yi maka waya kai makocina ne ko kana guri kaza na ce maza zo ka falo na ka same ni zo falo na ka same ni to in ka zo kawai sallama za ka yi ba sai ka nemi izini ba tunda na baka izinin ka zo shikenan izinin ya riga ya faɗi shi yasa Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa idza du'ita fa huwa iznuka fasallim thumma adkhul idan aka kira ka to wannan shine izinin ka kiran da aka yi maka shine izinin ka kawai kai sallama ka shiga wannan asar na Ibn Mas'ud yana cikin musannaf na ainihin musannaf na Abdul Razzaq na Ibn Abi Shayba afwan abinda muka faɗa na daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Ubangiji ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai gobe insha Allah za mu ci gaba da wannan gaba ta neman izini da sallama bi iznillah assalamu alaikum